Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Talata 25 ga watan Afrilu na shekarar 2017 a shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kotu a birnin tarayya Abuja ta ba da belin madugun masu fafutukar kafa jamhuriyar Biafra wato Mr. Nnamdi Kanu amma bisa wasu sharuɗa murya Amurka ta ji daga bakin wani dan majalisar dokokin jihar Imo bayan haka za ku ji ƙarin bayani akan batun daga fannin masana harkokin shari'a muna kuma dauke da rahoto akan kokarin da hukumomi ke yi na magance cutar masasarar cizon sauro kasancewa yau ce ranar yin fadakarwa akan illar cizon sauro yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya jama'a za su taimakawa kokarin da gwamnati da hukumomi ke yi dan ganin an magance wannan cutar sai a kira 202-2655 kada a manta a sa alamar tarawa da 1 a gaban lambar za kuma ku ji labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger amma duk sai bayan labaran duniya
Masu saurare assalamu alaikum wani jami'in majalisar dinkin duniya a kasar Congo ya sake nana ta kira ga kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da su amince a haye teburin sulhu domin kawo ƙarshen mummunar fadar da ake yi na tsawon watanni da yake ciye kicinyewa a yankin Kasai dake tsakiyar kasar ba wani zabin da ya rage illa na ayi sulhu inji Muhammadu Diallo jami'in samar da ayyukan jin kai na ofishin majalisar dinkin duniya dake kasar ta Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Diallo da yana magana ne sa'in da yake wa taron manema labarai jawabi a Kinshasa kwana daya bayan da kakakin gwamnatin kasar Lambert Mende ya gwada wa yan jarida wani mummunar hoton bidiyon kisan gillan da aka yi wasu bayan Allah ya bayyana cewa wannan mummunar aikin yan tawayen kanwina unsafu ne su suka aikata shi ciki ko har da kashe wasu jami'an na majalisar dinkin duniya su biyu wadanda suka bace a kasai din a cikin watan Maris amma sai daga bisani aka samu gawarwakin su mai magana da yawun sakataren majalisar dinkin duniya yayi Allah wadare da wannan shawarar da gwamnatin kasar ta yanke na nuna wannan hoton bidiyo ga yan jarida ya faɗa haka ne a cikin wata sanarwar da ya bayar yana cewa ba shakka wannan ya kawo aikin binciken da ake yi kafar ungulu wasu yan majalisar wakilan kasa Amurka da ke cikin kwamitin duba ayyukan bangaren zartarwa da ke wakiltar manyan jami'iyyun nan guda biyu sun ce tsohon mai baiwa shugaba Donald Trump shawara akan harkokin tsaro tana yiwa ya karye dokar kasa na kin bayyana abin da aka biya shi a shekarar 2015 na jawabin da ya gabatar a birnin Moscow a wajen wani taro dan majalisa Elijah Cummings daya daga cikin jigo na jam'iyyar Democrat ya shaidawa manema labarai a fadin majalisar kasa cewa wannan ba karamin matsala bace wadannan kalami na Cummings suna zuwa ne daidai lokacin da shi da takwaransa na jam'iyyar Republican Jason Chaffetz suke sake nazarin takardar da Michael Flynn din ya aike da ita a shekarar 2016 na neman a tantance shi Chaffetz ya ce bai ga wata hujjar cewa lalle General Flynn ya bi dokar kasa ba duka yan majalisar suna magana ne sa'in da suke magana da manema labarai bayan da fadar White House ta kyamincewa da bukatar su na ba su bayanan tsaro game da tantance filin din da kuma kudin da wata kungiya ta biya shi wadda aka alakanta ta da gwamnatin kasar Russia da kuma gwamnatin Turkiya an dai tilasta filin barin fadar White House ne bayan da ya kantarawa mataimakin shugaban kasa Mike Karya game da tattaunawarsa da jakadan Russia da ke nan Amurka wato Musa Sage lokacin da ake cikin hada-hadar mika mulki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC Kasar Koriya ta Arewa ta yi bikin cika shekaru 85 na samun da rundunar sojan kasar bikin wanda take yau yana cike da wasan wuta a gabashin tashin jirgin ruwan da ke birnin Wasan in ji ma'aikatan tsaron Koriya ta Kudu. Masu kula da al'amuran da kan je su komo sun sa ran cewa kasar mai wandaka da makamin nuclear ta yi bikin wato tare da gwajin makaminta na nuclear zagaye na shida ko kuma gwajin makami mai linzami amma ba ɗayan biyun da ta yi. Wannan bikin yana zuwa ne daidai da ranar da jirgin yakin ƙasa Amurka ya isa Koriya ta Kudu, wato jirgin nan mai suna USS Michigan, yayin da jami'an sojan ruwan ƙasashen biyu suka haɗu da na ƙasar Japan domin gudanar da atisaye a cikin ruwan da ke kudancin Koriyoyin biyu. Atisayen na jami'an sojojin ruwan wanda zai kai har zuwa gobe Laraba, rana guda da shugaba Donald Trump ya gayyaci daukacin sanatoci su 100 a fadar White House domin tattaunawa akan batun Koriya ta Arewa. Cikin waɗanda za su a sanatocin bayani ko sun haɗa da sakataren tsaro Jim Mattis, sakataren harkokin waje Rex Tillerson da daraktan tattara bayanan sirri Dan Costa, sai kuma babban hafsan sojojin Amurka General Joe Dunford.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotu a birnin tarayya Abuja ta ba Mr. Nnamdi Kanu madugun masu neman ɓallewa daga Najeriya su kafa jamhuriyar Biafra Belli, mutumin da ake tuhuma da laifin cin amanar ƙasa. Sai dai kotun ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Binta Murtala Inyako ta ce tilas Mr. Kanu ya gabatar da mutane uku da za su tsaya masa, cikinsu kuwa har da malami Bayahude, lamarin da ake kallo a matsayin wani sabon salo ko kuma al'amari a tsarin sharaɗin bada beli a Najeriya. Abokin aiki na Salihu Garba ya zanta da Honorable Chinedu Ofo na Majalisar Dokokin Jihar Imo ga abin da ya ce.
I believe the bail condition or the bail itself was a combination of a united effort by southeastern governors.
Bada belin sakamakon matsin lamba da gwamnonin jihohin kudu maso gabashin kasar suka yi wa gwamnatin tarayya da fannin shari'a ne saboda a samu maslaha. Matasan Ego suna goyon bayansa matuƙa domin sun ɗauka shi Nnamdi shi ne jaruminsu wanda yake fafutuka dominsu. Saboda haka, domin a samu sakat, ya sa gwamnonin da wasu ma masu fara aji suka nemi a bashi beli. Bayan wannan bayanin da ya yi, na tambaye shi Honorable Chinedu dalili cewa ya kawo Bayahude ɗaya cikin mutane uku da za su tsaya masa. Sai kuma ya ce,
this is because the Igbos believe that the Jews of Africa.
Tun farko Kanu ya ce shi ba Kirista bane, shi kuma ba Musulmi bane, shi addinin Yahudanci yake bi. Kuma a tuna, mutanen Igbo sun ɗauka cewa su daga Isra'ila suke, wato su ne Yahudawan Afrika. Idan kuma Kanu ya ce shi addinin Yahudanci yake bi, ya kamata ya kawo wani Bayahude ya tsaya masa.
Dangane da batun bada belin na Mr. Nnamdi Kanu, wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari ya tattauna da barista Gambo Abdulsalam, malami a makarantar horar da lauyoyi da ke Bagauda a Kano, ga abin da shi kuma ya ce.
Ni a fahimta ta kuma da sanina a game da shari'a, beli magana ce ta dama kotu. Beli tamkar yarjejeniya ne tsakanin wanda za a bada beli da kotu. Idan ta gamsu da roƙon da ya mata, kuma tana ganin cewar in ta sake shi beli ba zai gudu ba, zai zo gabanta domin ya ansa tuhumar da ake masa za ta iya bada shi beli. Sannan kuma a iya sani na da shari'a, babu wata doka a Najeriya wadda ta aje wa kotu cewar lalle ga asharar din da za ta saki mutum beli a kan shi. Dama ta ce zaɓinta ne, za ta iya saka dukkan wani sharaɗi da take ganin cewar zai sa wannan mutum ba zai gudu ba zai dawo gaban kotu. Illa da mai kawai abinda doka take cewa shine, in har kotu ta yadda za ta bada mutum beli, to kada ta saka wani sharaɗi wanda kuma shi wanda aka bada beli nashi ba zai iya cikawa ba. Wato kada ta saka sharaɗi mai tsaurin gaske wanda zai sa shi wannan mutumin ya kasa cika wannan sharaɗin. Wannan shine ainihin kamar guideline da zan ce wanda kawai aka bawa kotuna. amma kowane sharadi kotu za ta iya sawa, amma kada sharadin ya zama mai tsauri ta yanda shi wanda aka ba da bailin shi ba zai cika ba.
Muka kaddara cewa babu baihudi a Najeriya, dokokin Najeriya sun ba da kotu dama cewa za ta iya sanya mutumin da ba dan Najeriya bane dan kasar waje ne ya zama a matsayin sharadin baili kafin a ba da baili ma dan Najeriya a kotu.
Eh, ban sani ba ko gaskiya ne a Najeriya babu Yahuda, domin nakan ji wata al'umma ta kan kiran kanta cewa ita tana da jinsin Yahudanci.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu dai game da ranar yin fadakarwa akan illar cutar zazzabin cizon sauro, wato yau kenan, wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin ya aika mana da rahoto akan matakan da gwamnatoci ke dauka a kasashe masu tasowa irin su Najeriya kenan wajen magance wannan cutar.
Masu yin magana na mishi kirari da cewa langalange mai ramaketa, ramamme haukata kato, ko kuma mugu mai sa mutun ya mari jikinsa, duk waɗannan kirari ne da ake wa sauro. Najeriya dai na daya daga cikin kasashen na duniya da al'ummar ta ke rasuwa sakamakon wannan cuta ta zazzabin cizon sauro. Kuma domin samun nasarar shirin kauda wannan zazzabi na cizon sauro ne yasa ma'aikatan lafiya a Najeriya tare da haɗin gwiwar wasu kungiyoyi na duniya suka dauki matakan rage farashin magungunan rigakafin cutar ta zazzabin cizon sauro. To koya wannan shirin na tallafin magungunan zai tasiri ga al'ummar ƙasa? Tambayar kenan da nayi wa Pharmacy Salo Ibrahim, wani likitan hada magunguna a Najeriya.
Eh, to zai yiwu, ya danganta ga tsarin da aka bi. Dole ne a zanna da masu ruwa da tsaki a harkar magunguna, daga masu shigo da magunguna zuwa masu rarraba magunguna zuwa masu sai da magunguna. Dole ne a zanna a tattauna da su a ga ta yaya za a bi a sako da farashin, yadda har mutanen karkara ma za su samu su karu da wannan manufa da ake so a kawo da shigo da ita.
To sai dai kuma, duk da wannan yin kokari da gwamnati ke kokarin yi, akwai wasu 'yan Najeriya da ke ganin wannan ba shi ne matsalar da ya kamata gwamnati ta mai da hankali a kai ba, kamar da Malam Dalla da aboki ya shaida mini.
To Alhaji, malaria a Afirka ciwo ne? Shi jab mutum ne wanda yake shi ya riga ya saba da jin daɗi, ya ci karas, ya ci ganye, ya wanda zai shakari to miyan kuka, ya koma ya kwanta a gadan kara, kuma ya kwana a daji gindin gulbi ɗiban ruwa, a gaya mai wani ciwon malaria. Ga yarba wannan na yawo da magani, za a ce ma maganin malaria ne, kuma wallahi in ka sha za ka warke, naira 20 ne kofi.
Da yake an ce rigakafi yafi magani, kowane mataki al'umma ya kamata su dauka na rigakafin kamuwa da wannan cuta ta malaria. Har ila yau, ga likita Salo Ibrahim.
Rigakafin dai zazzabin ciwon sauro kullum ana faɗi a daina barin gwata, daina gyaggyara ruwa, ya daina kwanciya, sannan ciyawa da take fitowa gefen gidaje su ma duk a ciccire su.
Masu iya magana dai kan ce idan kunne ya ji, jiki ya tsira.
Babin ya cifirin murai Amurka daga Lagos.
Ya Ubangiji sarkin mai waro kwandani nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki.
Badalla a gaida Babangida Jibril. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya jama'a za su taimaka wa kokarin da gwamnati da hukumomi ke yi dangane an magance cutar cizon sauro ko kuma masassarar cizon sauro. Sai a kira a bayyana ra'ayi.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Mun samu kira na farko daga Nasarawa.
To assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ne magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan Bare-bari, kuma sakatare na kungiyar mulkin Nasara.
To Malam Bashir, muna jin ka.
Ga gaskiya wannan rana dai na tunawa da zubici da soro. A gaskiya wannan rana da aka ware yana da muhimmanci sosai. Sannan kuma yana da kyau a duma mu ringa kiyaye kamar da malamai kiyaye lafiya suke bayani a kan cewa wuri a daina burke na datti da kwatanni da zai sauro su ke, yana da kyau a kiyaye. Amma game da ana raba maganin sauro, gaskiya wurin su ba sa son yin amfani da shi. To ya kamata ce mu kiyaye kanmu, Allah kuma ya kara kare mu. Nagode. Magana Bashir Tela.
To amma Mallam Bashir Tela, kafin ka tafi, akwai wasu da ake samun labarin an ba su rigar sauran sai su je su labule da ita, ko kuma ma wasu yara su cura su yi kwalle da ita, ko su je suna kamun kifi da ita.
Haka gaskiya ka bai kamata ba, tunda gwamnati na iya kokarin ta wajen kare lafiyar mu. Yana da kyau da haruma maganin tsoro a daure a ringa amfani da shi, saboda za mu kare kanmu ne. Idan cuta ya kama mu kafin dai gwamnati ta kawo mu maganin, ne zai magance wannan cutar har ga an galabaita. Da Allah jama'a kiyaye. Nagode, a tashi lafiya.
To Mallam Bashir Tela kenan daga Nasarawa, mu ma mun gode da ra'ayinka. To masu sauraro, muna da sauran lokaci, sai a kira a bayyana mana ra'ayi. Mun samu wani kira daga Bauchi.
Hello.
Hello, daga ina ake magana?
Daga Jada.
Daga ina?
Hello.
Hello, daga Adamawa?
Hello.
To muna jin ka, dawa kake, dawa muke magana?
Muna magana da Garba Aliyu.
To Mallam Garba, muna jin ka.
To wannan dai gaskiya mutane suna takaci game da wannan, zai ga sun baririn ruwa a gida, ba zafta a basu gidan sauro, ko su ɗinka labule da shi a gida, yana faruwa haka. Don haka mutane su kula da kiwon lafiyar kansu kafin gwamnati ta taimaka musu.
To Mallam Garba kenan daga Adamawa, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna tare da Adamu Jeji daga kamfanin fate da ke Jaji, Kaduna, Najeriya.
To Mallam Adamu Jeji, muna
tare da wannan maudu'i da aka kawo. Idan na duba, wato sai in ce nayi mamaki, nayi takaici. Saboda hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar da wasu kasashe musamman Afirka wanda za a taimaka a anyaki waɗannan abubuwa, amma sai ban ji an sa kasasa Najeriya ba. Kuma idan na duba Najeriya na mu likitoci a nan, kamar shekaran da ya gabata an ce sauran ma da suka zo suka ci cizon mutane muka ci samun malaria, dan bana wannan ciwon na malaria ma ana kira shi sagne, saboda duk in ya shiga gida, har mai gidan, har dan autan gidan, wani ma zai iya ƙara duk malaria ne, ana kiran ciwon sag. Kaga ya kamata a ce da gwamnati ta shigo da hannunta ta ƙara taimakawa a kai nan kenan. Sa'annan kuma sauran nan ma aka ce ba daga nan ƙasar suke ba, sauran ma har gudunmuwa suka zo daga ƙasashen waje, suka zo mana Najeriya, suka taimaka wajen yaƙan mana ci mana mutane, suna cizon mutane ga rashin lafiyar nan. Sa'annan kuma ɓangaren talakawa da ake ba mu waɗannan rigar sauran, maganin gidan sauran nan, ƙwarai da gaske idan ka duba duk abubuwan nan da kika faɗi, wallahi yana faruwa. Za ka ga wasu sun je sun mai da shi ƙwallon ƙafa, wasu sun sa labule, wasu sun koma suna kamun kifi duk da wannan.
To Mallam Adamu kenan daga Kaduna, har yanzu dai a jihar ta Kaduna, amma a Zaria mun samu wani kira.
Lawo, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Zaria?
Na magana da Nuhu Mahazini daga Zaria.
To Mallam Nuhu, muna jin ka.
Hello.
Hello, muna jin ka Mallam Nuhu Ma'azu. Mallam Nuhu Ma'azu, kana tare da mu? Muna jin ka. Hello, Mallam Nuhu Ma'azu daga Zaria, ban san ko kana tare da mu ba. To ga dukkan alama dai layin Mallam Nuhu Ma'azu daga Zaria ya goce. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya jama'a, al'umma baki ɗaya, za su taimakawa kokarin da gwamnati da hukumomi ke yi dangana an magance wannan cutai ta masasarai cizon sauro wadda ake fama da ita. A duk shekara ana samun hasarar rayuka da dama suna mutuwa sanadiyar wannan cutar. Yanzu bari mu leƙa jamhuriyar Niger. Salamu alaikum, da wa muke magana daga jamhuriyar Niger? To ga dukkan alama layin malami ko malama daga jamhuriyar Nijar ya goce. Daga nan birnin Washington DC, agogonmu na cewa karfe 4:49. Har yanzu muna da sauran lokaci, muna so ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin ta yaya jama'a za su taimakawa kokarin da gwamnati ke yi da ma sauran hukumomin kiwon lafiya don ganin an magance cutar cizon sauro wadda ta addabi jama'a? Kuma sai gashi duk da wannan kokarin da ake yi, wasu kuma ba sa bin ka'idojin da aka bi. Akan samu labarin cewa wasu an ba su waɗannan rigunan gidan sauran sai su muzanta su ba su adana su ko su yi labule da su ko su je suna kamun kifi da su ko suna yin wasu abubuwa. To idan aka yi haka, kai ma baka taimaka ma kanka ba kuma baka taimaka ma kokarin da gwamnati ke yi ba. Mun samu wani kira daga Lafiya.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Lafiya?
Ina da magana da Dogo Solomon Malafa Garkida.
To,
mazaunin Nasarawa State.
Dogo Solomon Garkida, muna jin ka.
Ya kamata duk masu gwamnati ne za ta kafa doka. Duk masu dokar labule suna wasa da shi a kafa doka a kama su. Wayan zaki ga suna kama kifi, ya kamata a kafa doka a kama su. Wanda suka age ma a gida ba su amfani da shi, ya kamata a kama su.
To amma Mallam Dogo Solomon, ta ya za a kama su?
To in an gani ba za a kama su ba? Duk wanda aka gani aka ajiye, wani zaki ga a kan itace an rataye shi kawai a kofan gida.
Rigar sauran.
Wani kuma zaki ga an sa an kewaye gona da shi.
To Mallam Dogo Solomon, ko Mr. Dogo Solomon daga Garkida, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Katsina.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Katsina?
Ibrahim Mai Ilagun Magamar Jibiya, Katsina, Najeriya.
To Mallam Ibrahim, muna jin ka.
To ni gaskiya abin da nake gani ran ke dade, wannan yana faruwa daga laifin gwamnati ne. Duk abin da ta riga ta bada, to ta bi kadin shi har gidaje. Kasan cewa komai ya riga ya shiga hannun talaka.
To Mallam Ibrahim Mai Ilabin kenan daga Magamar Jibiya, kuma da kiranka muka zo ƙarshen wannan shirin na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu na cewa karfe 4:52. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda 'yan wasan hukumar Halben Kibau suka dawo daga wasanni na yankin yammacin nahiyar Afirka da yawa kana a Abidjan a kasar Ivory Coast. Kuma 'yan Nijar din sun dawo da lambobin tugulla har guda 6. Idan muka leka ko a jihar Difa, ana ci gaba da wasannin haɗin kan 'yan ƙasa na kokowar gargajiya, inda matasa na wannan jihar ke gogawa wa juna su domin nuna ma al'ummar duniya cewa zaman lafiya da kwanciyar hankali sun wanzu a jihar ta Difa. Daga jamhuriyar Nijar sai mu tsallaka zuwa nahiyar Turai, inda a yau din nan ake wasanni kala-kala a ƙasashen Turai. Na farko dai mu soma da kofin ƙasar Faransa, inda club din Anje ke gogawa da club din Gengen a wasannin kusa da na ƙarshe. Sai kuma club din Chelsea na ƙasar Ingila a wasannin rukuni na ɗaya na ƙwallon ƙafa na tamola na ƙasar Birtaniya ke bugawa da Southampton. Sai a kasar Spain, duka a wasannin rukuni na daya na La Liga, Gijon ke bugawa da Espanyol de Barcelona. Sai Granada ke bugawa da Malaga, yayinda Atletico de Madrid ke gwabza da Villarreal. A kasar Jamus kuwa ana ci ana wasannin kofin wannan kasar, inda Borussia Mönchengladbach ke gogawa da Eintracht Frankfurt. A cikin wani jawabi mai so saran gaske, mai horar da kungiyar ƙwallon ƙafa ta FC Barcelona Luis Enrique yayi bayanin cewa yayi amfani da kasancewa a kusan dan wasa mafi inganci a bangaren darza ta mola a duniya tsawon shekaru 3, har ma yana cewa Allah ya kai ni matsayin horar da dan wasa da yafi kowane dan wasa zamani a dukkan tarihin wasannin ƙwallon ƙafa. Haka zalika yayi bayanin cewa yana fatan Lionel Messi zai kammala buga ta molarsa a duniya a kungiyar ƙwallon ƙafa ta FC Barcelona. Haruna Mamman Bako na birnin ni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar 25 ga watan Afrilu ce ranar da aka ware domin nazarin illar zazzabin cizon sauro a duniya. Rana ce kuma ta tattaunawa da irin kokarin da duniya ke yi na shawo kan zazzabin cizon sauro da kuma kawar da wannan mummunar cuta kwata-kwata daga doren ƙasa. Taken bikin na wannan shekarar shine kawar da zazzabin cizon sauro baki ɗayanta. A shekarar 2015, mutane miliyan 212 ne suka kamu da zazzabin cizon sauro, kuma mutane 429 ne suka mutu. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta bada rahoton cewa kashi 90 cikin 100 na masu kamuwa da wannan cutar daga nahiyar Afirka ne, kamar yadda kashi 92 na mace-mace da ake samu kidake da nasaba da zazzabin cizon sauro a nahiyar Afirka ne. Abin farin cikin shine ana iya rigakafi daga kamuwa da zazzabin cizon sauro da kuma magance ta, kuma akwai kwakwarar hujjar yin imanin kawar da cutar daga doron ƙasa kwata-kwata. Haka kuma a shekarar 2000 zuwa 2015, lokacin da kasashen duniya suka sake zage damtse domin kokarin yaki da cutar, an samu raguwar kashi 29 cikin 100 na kamuwa da cutar a duk fadin duniya. Amma duk da haka, a cikin kowanne mintuna biyu yaro ɗaya yana mutuwa sakamakon kamuwa da zazzabin cizon sauro. Wannan shine dalilin da yasa muke ci gaba da mayar da hankali akan rigakafin ta. A cikin jerin makaman da muke da su wajen yaki da cutar sun hada da gidan sauro da aka fesawa magani na kashe kwari, da kuma maganin kashe kwari da ake iya fesawa a cikin daki da ke kashe sauro. Idan ka hada da waɗannan kayayyakin kariya da kuma dabaran kare kai daga kamuwa da cutar a lokacin da mace ke da juna biyu, za a samu raguwar tsadar magani da kuma ingantacciyar hanyar magance cutar zazzabin cizon sauro nesa ba kusa ba. Za a kuma ci gaba da samun raguwar mace-mace sakamakon cutar da kuma kamuwa da ita. Duk da haka, akwai sauran aiki domin tunkara sauran kalubalen da ake fuskanta da suka hada da samar da maganin kashe cutar da ke bijirewa kaifin maganin jinyar zazzabin cizon sauro. Hukumar lafiya ta duniya ta samar da wata dabara da ta samar da jadawalin yaki da cutar da dukkan kasashe da suke fama da annobar cutar domin yaki da ita da kuma ganin an kawar da ita. Burorin da ake so a cimma kan shekarar 2020 su ne a rage kamuwa da cutar da akalla kashi 40 cikin 100, da kuma rage kashi 40 a cikin 100 na mace-mace a sakamakon cutar, da kuma kawar da cutar akalla kasashe 10, da kuma samar da kariya a dukkan kasashe da ba su da cutar da zazzabin cizon sauro. Idan muna so mu samu nasara, wajibi ne masu bada gudunmuwa su ƙara tallafawa da kuɗaɗe. Amurka ta fi kowace ƙasa ba da taimako wajen shirin nan na yaƙi da kamuwa da kuma kawar da zazzabin cizon sauro. Ta ba da taimako kashi 50 cikin 100 na dukkan taimakon da sauran ƙasashe suka bayar domin ƙaddamar da shirin. Har ila yau, idan ana so a cimma wa'adin a shekarar 2020, wajibi ne a samu kuɗaɗe da ake buƙata. A wannan rana, Amurka na kira ga ƙawayenta da kuma abokanta a faɗin duniya da su tallafa wajen samar da kuɗaɗe domin tunkarar da kuma kawar da wannan mummunar cuta baki ɗaya daga doron ƙasa. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
A gaida Ibrahim Jarmai, yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya dage akan sai ya gina katangar da ke tsakanin Amurka da Mexico. Ya nuna hakan ne a jiya Litinin, yace zai dakata har sai wani lokaci cikin wannan shekarar, lokacin da majalisar dokokin ƙasar za ta amince da ba da kuɗin gudanar da aikin domin kar sai aikin ya kai wata ƙololuwa daga baya ya zame aikin baban giwa. Wani jami'in majalisar ɗinkin duniya a ƙasar Congo ya sake nanata kira ga ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da su amince a haye teburin sulhu domin kawo ƙarshen mummunar faɗan da ake yi na tsawon watanni da ƙicinyewa a Kasai da ke tsakiyar ƙasar. Ba wani zaɓin da ya rage illa na a yi sulhu, in ji Muhammad Diallo, jami'in samar da ayyukan jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar ta Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Sanarwa daga sojojin da sanyin safen yau ne, sojojin Turkiya suka kai hari ga 'yan tawayen kurda wanda ke arewacin Iraki da kuma arewa maso gabashin Siriya. Sanarwa daga sojojin ƙasar ta Turkiya ya ce an kai wannan harin ne domin hana 'yan tawayen gittawa da makamai zuwa bakin iyakar ƙasar ta Turkiya. Dama jami'an ƙasar Turkiya sun yi gargaɗin cewa 'yan tawayen daga jam'iyyar ma'aikata na PKK suna amfani da wannan wurare a matsayin matattaran bakin haure.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Sa'ida Hamdon da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyarmu Mr. Sidrak, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.